Senata mai wakiltar Niger ta Kudu a majalisar dattawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Senata Muhammad Birma Elagi, ya ce tabarbarewar harkar wutar lantarki a ƙasar da ya kicinyewa, sannan kuma da irin rawar da 'yan kasuwa suke takawa wajen illanta yanayi da irin generator da suke shigowa da su ƙasar, sune suka sa shi kawo wannan ƙuduri domin a tsaftace harkar wutar lantarki a ƙasar. Daya cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkokin wutar lantarki a majalisar dattawan, Ahmed Babakaita, ya ce yana goyon bayan wannan kuduri 100%.
Kudurin ya samu karbuwa kuma ina ganin zai samu wuciya. Ni ma kaina ina ɗaya daga cikin wanda ke goya ma wannan kuduri ba saboda dalilai kama haka. Yawan generatoci masu tada kura suna sakin abinda Bature yake ce ma carbon monoxide cikin iska, yana ƙara kawo matsaloli da dama. Zai yi tasiri wurin har zuka kawo wuta yadda za ta ishi kowa da ba kamar wajejen kamfanoni domin a samu abun yi a Najeriya.
Amma ga shugaban kwamitin kula da harkar wutar lantarki a majalisar wakilai, Aliyu Magaji Da'u, ya ce an bar jaki ne ana dukan taiki.
A zatona ina ganin kamar an bar jaki ne ana dukan taiki. Matsalar wutar Najeriya ta fi maganar wuce maganar hana shigo da generator ko kawo generator. Duk da yake ban karanta dokar ba, ni ba na goyon bayan wannan doka. Domin akwai inda generator din ma inda ma babu wutar kuma generator yana amfani. Ya kada mu mai da hankalinmu ne ta yanda za mu ga kan cewa an samu wuta a Najeriya. Da zarar an samu wuta a Najeriya kamar yadda ke a kowace ƙasa inda aka ci gaba, to za ki ga kan cewa shi mai generator din ma ba zai kawo ba.
Shi ma mai ba ministan kula da wutar lantarki shawara akan kamfanin wuta ta Mambila, Idris Muhammad Madakinjan, ya ce ya yaba da wannan yunkuri.
Kyakkyawar yunkuri ne na tabbatar da cewa an daya kilo ainihin hanyar da ke sa rashin samuwar wutar lantarki a Najeriya ke komawa baya ko kuma ake ba a samun gaci. Saboda shigar da janareto a wannan ƙasan ba ƙaramin illa yake yi wajen samar da wutar lantarki a wannan ƙasar ba. Amma abinda majalisar ta yi, tana so ta dakile ainihin hanyar da zai sa a samu koma baya ko kuma cikas wajen rashin samun wutar lantarki a wannan ƙasa tamu Najeriya.
Amma ga Isa Sanusi ɗan ƙasa kuma mazaunin birnin tarayya Abuja, ya ce bai amince da wannan doka ba a bisa hujjoji kamar haka.
Gaskiya wannan ƙudurin doka abin takaici ne kuma abin dariya ne. Domin misali, idan kika je ƙasashen da akwai wutar lantarki ba za ki taɓa ganin generator ba. Idan aka samar wa mutane wutar lantarki, ina ruwansu da generator? Tunda ma aka kafa majalisar tarayya daga 1999, a gaskiya ni ban taɓa jin ƙudurin doka wanda ya saɓawa hankali, sannan kuma ba shi ma da tushe balle makama irin wannan. Domin Najeriya ƙasa ce wadda take kwata-kwata abin da ake iya rabawa na ƙarfin wutar lantarki shine megawatt 3,000 zuwa 4,000 a ƙasa mai mutane miliyan 200. Akwai biranen da suke da mutum miliyan 5 zaka ga suna da megawatt 40,000-30,000. Ban san ma wace irin kalma ce ta dace da bayyana wannan ƙudurin doka ba.
Rashin wutar lantarki tana ɗaya daga cikin babban ƙalubale da Najeriya take fama da shi shekaru masu yawan gaske. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.